Hukumar Raya Kasashe ta Majalisar Dinkin Duniya tace an samu ragowar cin zarafin al'umma da 'yan kato da gora ke yi yayin gudanar da ayyukan tsaron al'umma. Shugaban sashen gudanarwa da ayyukan tsaro na Majalisar Dinkin Duniya a Najeriya, Mr. Matthew Alawo, ya bayyana hakan yayin ya wasu 'yan kato da gora da aka fi sani da civilian JTF su 123 daga jihar Borno a cibiyar koyar da shugabanci da zama dan kasa na gari da ke Sheren Hills a nan jihar Plateau. Makasudin horar da matasa 'yan kato da gora shine su samu horo kan matakan shugabanci don sasanta sabani da samar da zaman lafiya da kuma inganta rayuwarsu ta hanyar koyon sana'o'i da ba su tallafi. A cewar jami'in na Majalisar Dinkin Duniya, Mr. Matthew Alawo, a baya 'yan kato da gora na aiwatar da hukunci ne ba tare da la'akari da doka ba.
Initially when they arrest, they formally accept, but now since they came to this training, they recognize that every individual has a human right, and they, now when they arrest them, they take them to the police for proper interrogation and prosecution.
Mr. Alawo ya ce a da idan sun kama mutum sai su aiwatar da hukunci, amma tun da suka fara zuwa samun irin wannan horo sun fahimci cewa kowane mahaluki yana da 'yancin sa na dan adam, dan haka yanzu in sun kama mutum sai su mika shi wa 'yan sanda don gudanar da bincike da hukunci. Mr. Alawo ya ce sau da dama shugabanni na kokarin azurta kansu ne da iyalansu, dan haka ya sa mutane da dama suka bijire suka shiga waɗansu ɗabi'u marasa kyau da ya janyo tashi-tashin hankula a Najeriya. A cewar ɗaya daga cikin 'yan kato da goron, Adobuba Salihu daga garin Goza a jihar Borno, horon da suka samu a wannan cibiya zai ba su damar ɗorawa kan abin da suke yi na tsaron ƙasa.
Yau idan akwai uzuri kamar na musulmai za mu je mu tura yaran mu su kare rayukan jama'a, yau idan an ce akwai biki ne na kristan za mu iya mu tura yaran mu, akwai relationship tsakanin mu da musulmi da kristan. Idan kuma kai ka zo za ka cuci jama'a ne, an mun samu ne laifi za mu kama shi mu mika hukuma. Kaman police, kaman SS za mu ba su rufoto cewa ga abin da muka samu.
Ita ma uwani Muhammad Mala tace suna kokarin kare al'umma.
A matsayin mu na 'yan kato da gora, muna kokarin kama masu laifi kaman 'yan Boko Haram wanda suke kashe mutane wanda ba su ji ba su gani ba, shine aikin mu. Yanzu kaman mu mata, akwai mata wanda suke shigowa da bomb, za su iya shigowa su zo sa da bomb a cikin kasuwa, gurare inda dai mata gidan biki da sauransu. To mu aikin mu ne mu checking din su, mu duba su.
Me kuka koya a nan wanda ya wato sauya daga rayuwar ku?
Gaskiya mun koyi yanda zamu iya zama shugabanni, sun koyar da mu hakuri, da yanda zamu yi sana'o'i, ta yanda zamu yi dogaro da kanmu.
Shiko Muhammad Suleiman Abdullahi yace
yanzu dai zamu ce alhamdulillah, abin ya dan yi sauki dai, amma har yanzu dai muna fuskantar barazana ta kauyuka-kauyuka dai haka. Kamar Boko Haram din suna kawo hari wasu kauyuka-kauyuka da aka mai da mutane.
Amma ku ta kamar me mai kuke yi?
To muna dai kokarin mu har yanzu insha Allah. Kuma muna da samun dacewa, wata rana muka je za mu samu sun kashe mutane, za mu tattaro wanda suka kashe, ko kuma wata rana za mu je mu samu su mu kashe su ma.
To kamar za a ce ku ma kukan dauki doka a hannunku wajen kashe mutane ba tare da an kai ma hukumomi ba.
Abin da yasa muke daukan doka saboda su ma suka same mu a wannan lokacin za su kashe mu ne ma gaba ɗayan mu. Shi yasa mu ma muke kokarin kashe su kafin su kashe mu. To kashe su da muke din muna cetar ranmu ne, dan muka bari za su tafi da mu ko kuma su wulakanta mu su kashe mu, shi yasa muke kashe su.
Tun farko sai da mai horar da 'yan kato da goron Mr. Eric Ladan da ke cibiyar koyar da dabarun shugabanci da zama dan kasa na gari ya ce sun horar da darussa da suka hada da gudunmowar shugabannin addinai da na al'umma wajen dakile ta'addanci a arewa maso gabas. Kimanin 'yan kato da gora 3,500 ne hukumar ta Majalisar Dinkin Duniya ta ba su irin wannan horo a lokuta daban-daban. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.